Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 29 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV.
Kwarai kuwa wannan kusan tsari ne wanda yake na dauke wa kaina har da su kansu iyalina. A kowane lokaci muna daukar lokaci muna zuwa muna gura lafiyar mutum daga ni, mata ta, yara na daga gabaɗayan mu. Wannan na dauke a matsayin ɗaya daga cikin nauyi ne wanda ya rata a kaina, in duba lafiyar ta kuma duba lafiyar iyalina.
Amina, kin san duk daya ga watan Disamba ita ce ranar da aka ware ta HIV ta a duniya. Shine da wannan takin bana shine sanin matsayinka. Dan haka ne a yau za mu tattauna da likita domin yayi mana bayani dalla-dalla akan wannan cutar. Sannan wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar na tafi da ra'ayoyin jama'a akan muhimmancin gwajin cutar HIV. Ku kanku masu saurare za mu bude muku layin wayar mu domin ku idan kuna da wata tambaya ku kira ku yi ga likitan da muka gayyato yau. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce kun san mahimmancin mutum ya san matsayinsa game ga cutar HIV, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sai Jaminu Muhammad Goram ga yadda ya amsa mana a yau cewa yi salam VOA Hausa. Sanin yana da mahimmanci kwarai da gaske domin za a dora mutum akan magani. Sannan idan kana da mata waɗanda ba su da cutar sai a sawaƙe musu. Sannan idan za ka yi aure sai dai ka aure mai irin wannan cutar.
Sai kuma amsa mu na gaba daga wurin Abubakar Yakanaji Bauchi, inda ya ce yau da gobe ai kowaye ya shiga layin masu zuwa gwajin cutar HIV, to shi ma ya bani ya lallace.
Sai Salihu Isa Fana, inda yake cewa hakika mutum ya san matsayinsa idan yana dauke da cutar HIV abu ne mai kyau, domin idan akwai mafita ko wani tallafi za a iya baka domin ka kare kanka da wannan cutar.
Amsan mu na gaba kuma daga wurin Abubakar Rabi Ahmad, inda yace wannan ai abu ne a bude, saboda sanin matsayinka game da sanin shin kana da HIV hakan zai taimaka wajen mu'amala da mutane ba tare da dardar ba.
Sai Baba Gana Alhaji Nuci a Wacakal, inda yake cewa hakika ya kamata matasa maza da mu ringa zuwa asibiti yin gwaji domin sanin matsayin mu akan wannan cutar HIV, ba sai lalle dole sai mun tashi yin aure ba.
Sai kuma amsa daga wurin Nasiru Shehu Yunusare a jihar Yobe, inda yace salam yau da gobe, mutum ya san matsayinsa game da cutar HIV gaskiya hakan yana da mahimmanci sosai.
Sai Buhari Yahaya Guru jihar Yobe, inda yake cewa hakika sanin mahimmancin gwaji abu ne mai kyau, domin ta hanyar gwajin ne mutum zai san matsayinsa domin a daura sa akan magani.
Sai kuma amsan Sani Muhammad Chindo, inda yace a ban sani ba, sai dai naji daga gare ku an jima kadan.
Sai gaskiya dai ce cewa yau da gobe yana da matukar mahimmanci mu je awo, saboda anan ne zamu san matsayin mu.
Amsar mu na gaba kuma a yau ya fito ne daga wurin Abdul Wai Malumfashi inda ya ce a'a menene in banda ta dama kai hankali
taufa Abdul amma ai ba abin ta da hankali bane ba zuwa gwaji yana da matukar amfani sosai
rashin sanin ma shi ya kamata
rashin sanin shine tashin hankali saboda in mutum bai sani ba cuta za ta yi ta cinka sai ta gama karya maka gaba ɗaya garkuwar jikinka wanda in zo aka zo aka samu lokacin kuma babu wata mafita amma aka samu akwai yawa sararin yaduwa idan kuma aka sani da wuri yana taimaka sai kaga mutane suna shan magani duk sun rayu sosai Sai Ali Kiyara Balamba cewa yi salami yau da gobe gaskiya yana da kyau mutun ya san matsayinsa akan wannan cuta mai karye garkuwar jiki Allah dai ya tsare mu da ita to amin ya rabbil alamin
Sai kuma amsan gaba daga wurin Jabir Yahya Muhammad inda yace hakika yana da kyau mutun yayi gwajin jini tun kafin yayi aure gudun kaucewa fadawa cikin halin da na sani
to sai sakon ina kwashari inda yake cewa salam yau da gobe sanin matsayin cutar HIV na da muhimmanci domin wasu na raba cutar domin ba su san matsayin su ba
to madalla yanzu bari mu koma wajen wakiliyar mu Hawwa Umar domin mu ji ta bakin jama'a akan sanin muhimmancin gwaji
duk a sunana Abubakar Adam zan iya cewa na san matsayina kenan saboda ba zan manta ba litinin da ta gabata National Agency for the Control of AIDS wato NACA wadda take kula da masu wannan cututtuka na kanjamo sun yi wani taro na manema labarai ba kudi ake biya ba waye hakan sai bani dama na je na yi gwajin kuma na gane cewa ban da wata matsala
to yaya kaga wajen yanda ake gwajin ita wannan cuta ta sida din
eh gaskiya abu ne wanda ya amun bazata dan gaskiya da tintin ma na san abun haka yake da na dade ina halakta tare ma da su wajen saboda na ba na ɗaya ba kudi ake kashewa ba na biyu ba wani dogon abu ne yake daukar lokaci a lokacin za a yi a baka akwai wanda suka samu sana da wannan cutar sai ga cewa ashe mutum zai iya rayuwa ma da ba tare da inda ya buƙaci idojin maganin da ake bada dan yanzu an samu maganin wannan cuta wanda take dakile karfin cutar ma za ka rayuwa kai rayuwarka cikin farin ciki ba tare da an san kana da wannan cuta ba kuma ba tare da taruna a jikinka ba matakar kana bin ka'idoji kuma hakan sai na gane cewa hanya ce wanda suke nuna cewa yana taimakawa domin ita dakile wannan yaduwar cuta a cikin al'umma
sunana Aisha Salisu Muhammad na san matsayina game da cutar sida duk wata uku akan ce kai mutum da yakan kamata ya je ya duba ya san matsayin shi game da ita amma ni da na blog akwai naje na gwada na san matsayina akan abun ni dai ba ni da cutar kanjamo ba ni da shi na sha gwada ba ni da shi
to wani kira zaki ma waɗanda zaki ga ba sa zuwa asibiti domin a duba lafiyar jikinsu ko kuma ma a musu gwajin wannan cuta
ina kira da al'umma da mutane gabaki daya su dinga yawan zuwa asibiti su san menene matsayin su game da lafiyar su saboda cutar sida ba wai lallai dalilin sai ta wajen saduwa kake samun ta ba zaka iya samun ta ta wajen yankan farce har da wajen gyaran gashi duk ana su hanyoyi daban-daban ake samun wasu kuma ana haifar su ne da shi a ce wai dan ko ka kwana da wani ko kuma kai mu'amala da wani ne zaka samu ba ina da hanyoyi daban-daban da zaka iya samun so ina kira ga al'umma ina son duk wata uku su kan je su duba lafiyansu su san menene matsayin su saboda komai in sun gane matsayin su koda a ce in suna da wannan cuta akwai hanyoyi daban-daban da za a ba su a kaskare lafiyarsu idan suka je asibiti suna da magunguna da za su taimaka musu game da lafiyarsu da kuma abubuwan abincin da ya kamata su dinga ci don su samu koshin lafiya kuma su zauna kuma idan mai kamata a kyamaci mai cutar kanjamau ba akwai wajejen da ya fi kama ba za ka iya dauka ba wajen bacci ba za ka dauke wannan cutar ba cin abinci ba za ka dauki wannan cutar ba so bai kamata ma a dinga kyamar su ba ya kamata ma a dinga jan su a jiki kuma mai cutar kanjamau zai iya auren wanda ba shi da shi saboda ko sun je asibiti akwai abubuwan da za a dinga gaya musu har da har su haifi yara ma ba za a same su da wannan cutar ba ina kira da al'umma su san su dinga zuwa yawan asibiti suna wannan abin saboda in aka gane kana da shi da wuri likitocin sun fi taimakawa yadda za su kare lafiyarka wasu ma har a zo a samu ma ba su da shi
Sunana Zulaiha, wannan ai dole ne saboda dadade na san dai kin san akwai abubuwan da ke kawo su, kuma ka san kana kare kanka daga irin wannan harkokin da za su kawo wannan cutar. To amma dai saboda wani lokacin dai kawai saboda tsaro ka kan yi irin wannan, wato dadade na san dai shi kwaya cutar baya dadewa a waje yake mutuwa, kuma zai yi wuya a ce ka same shi ta sauran hanyoyi da sauran su. To amma dai haka ne, wani lokacin ma dai for fun haka na kan dan yi gwada dai haka dai saboda samun more confidence akan kaina. A yanzu cutar sida ba ita ce matsalar ba. Matsalar shine rashin sanin ciwon da kake da shi. Idan kana da yanzu kamar akwai kwanaki ina karanta jarida, na karanta wani labari na wata university da suka gano ciwon, maganin ciwon sida, wanda yake an yi gwaji kuma an gani din yayin, don waɗanda suke da cutar an gwada su positive negative. So ina ga ya kamata a ce mutane waɗanda ya kasance kamar yanda kake duba cikin ka, yunwa ko wani abu haka, zaka rinka duba lafiyarka, musamman ga wanda kasan idan kana irin hudodin da kasan zaka iya samun cutar, gara ka duba, saboda an ce prevention is better than cure, kuma better safe than sorry. Idan ka je rakafi tafi magani, idan ka je kana duba kanka, idan ka gano kana da ma da ciwon ba wani matsala bane ba a zamanin yanzu, zaka iya neman magani, ba har sai ta zo ta zama ciwon kin san da HIV yake komawa AIDS. To kafin ya zama HIV AIDS din, ya kamata a ce in ka gano kai saurin neman magani, in ma maganin zaka rinka sha akai akai, to in ma na warkewan ne har Allah ya baza shi a duniya a samu, ya fi wato a ala mutane su rinka nema zuwa suna duba kansu musamman ga wannan cuta.
Sunana Abdul Kadir.
Malam Abdul, kakan je asibiti domin duba lafiyar jikinka?
Bana zuwa.
Kai baka zuwa asibiti sai lokacin da kaji baka jin daɗi kenan?
Sai lokacin da bana lafiya sannan nake zuwa.
To amma ka san matsayinka game da cutar sida?
Na sani.
Ta yaya ka sani duk da cewa baka zuwa asibiti domin duba lafiyarka?
Saboda bana ba wani symptoms, kuma in naje aka ji ran da ban lafiya, naje ban da lafiya aka yi general check up, so a diba duk abin da ke damuna, to kuma ba a taba ce min ina da shi ba, ko kuma gashi wani abu makamancin haka.
Amma baka taba yin gwaji ta ita wannan cuta ta sida ba?
Na taba yi kwanakin baya dade, kuma na diba lafiya lau babu.
To nagode.
Nagode ne.
Sunana Suleiman Usman Huni. More especially ina yawan bada jini, so duk lokacin da bada jini ana auna ni, ana duba HIV status ɗina, ana kuma duba hepatitis B da sauransu. Ina so mutane su fara kiyayewa akan lafiyar jikinsu, kuma su kasance suna tsare kansu gurin ganin cewa sun kiyaye dokokin Ubangiji. Don saboda wani lokaci tsallaka dokokin Ubangiji yake sa mutum ya fada cikin irin wannan hali. Kuma na biyu, wani yana iya samu ko accidentally ko by accident, ko gurin yankewa, ko gurin aski da sauransu. Allah ya kiyaye. To yana da kyau time to time mutum ya dinga duba status ɗin shi, don saboda ya samu tsayin shi.
Hawa sunana Aminu Dahiru, ma'aikaci a gidan talabijin na Farin Wata. Kwarai kuwa Hawa, a duk lokacin da naga ina da tsari ma ni a rayuwata, wanda yake lokaci lokaci nakan je asibiti in ce to kamar abin da Bature yake cewa check up, in je a duba ni ko ina inda ya kamata a jikina a duba ga shin ya lafiyar ta wata kin, don na tabbatar cewa babu wata matsala, to kaga lafiya lau. Duk lokacin kuma da gano akwai wata irin matsala take damuna, sai in yi kokarin ga na nemi wannan maganin da za a bani domin yin maganin wannan matsala, domin dai a kowane lokaci in san ya yanayin tsarin lafiyar jikina take.
To shin ka san matsayinka a game da cutar sida?
Kwarai kuwa ni na san matsayina a game da cutar sida, domin ba ni da ita. Gwajin da aka riga ka ya tabbatar da cewa ba ni da ita.
To shin kakan karfafawa iyalinka gwiwa wajen zuwa asibiti domin duba lafiyarsu?
Kwarai kuwa wannan kusan tsari ne wanda yake na daukewa kaina, har a kowane lokaci muna daukar lokaci lokaci muna zuwa muna gwada lafiyar mutum, daga ni, matata, yara na duka gaba ɗayan mu. In nauyi ne wanda ira ta a kaina, in duba lafiya ta kuma duba lafiyar iyalina, don haka yasa kana lokaci lokaci muke zuwa domin mu duba mu tabbatar shin ya yanayin lafiyar tamu da take, me yake damun mu. Idan akwai abu da yake damun ko da ɗaya daga cikin iyalina, za a dauki matakai domin ganin cewa an samu maganin da za a yi maganin cuta.
Yanzu kai tsaye ta waya, muna tare da kwararren likita Dr. Mustapha Munir.
Dr. Salamu alaikum. barkan. Wa alaikum salam.
Barka da shigowa wannan fili namu.
Yawwa barka.
To dakta, kaman dai inda kane akan wannan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS.
Gaskiya magana ma cutar nan ta sida ko HIV saboda satin nan ne ranar cutar na duniya, kuma musamman kasashen mu Najeriya da Nijar. A Najeriya ana magana akwai sama da miliyan 300,000 da suke fama da wannan cutar.
A Najeriya kadai.
Najeriya ita ce ta biyu a yawan mutanen da suke fama da wannan cutar. Saboda haka ba abu ne da ya kamata a tattauna. A ga hanyoyin da mutane za su kare kansu.
To, dokta, muna ji mecece wannan cutar daga farko?
Ita cuta, wannan cuta ce ta kwayar cuta ce kamar yadda mutane suka sani ta virus, wato kananan halittu na cuta wanda take zaune a jini. Ana daukan ta hanyoyin duk da jinin mutum zai hadu da na wani. Jariri zai iya dauka daga uwarsa, za a iya dauka ta hanyar saduwa tsakanin mace da namiji, ko ta hanyar karin jini a asibitoci da wanda ba su kula da sun yi gwaji sun tabbatar da ingancin jini ba. Ana iya dauka ta bangon wanzamai wanda ba sa tsaftace kayan aikinsu, kamar za su yi kaciya ko cire beli ko aski, wanda dan ciwon raunin da ake ji ta wannan zai iya kawo wannan cutar. Sune waɗannan dai sune manyan hanyoyi da ake ɗauka. So babban matakin kariya, mataki na farko shine kulawa. Mutum ya kula ba musamman da wajen wanzamai, wajen saduwa mutum ya kiyaye da sai kamar da saduwa barkatai. Kamar sai ya zama mutum ya kiyaye, sannan kuma ya san matsayin da yake ciki. Saboda bincike da harkar magani ta yi nisa a kan yadda ko cutar nan ta shiga jikin mutum, wani zai shekara 20-30 bata nuna ba in har yana bin ka'ida ta magani, yana bin ka'idar likitoci, kuma wannan gwaji da ake yi kyauta ne, magungunan ma akasarinsu kyauta ne. Kun ga abin da mutum ya kamata ya kawai ya je a gwada shi. Ko ba maganar shi wannan gwaji, ba maganar mutum ya ce a'a ya yi kaza bai yi kaza ba, za a gwada. Baka sani shi ne mafi a'ala. Taya mutum ya dauka tsautsayi zai iya faruwa, mutum ya iya dauka ta hanyoyi da dama. Saboda haka lallai mutum ya je a gwada shi, musamman mata. Saboda ni mata sune sun amfi yawan samun cutar nan a wajen, sannan kuma suna haihuwa. Matan da ta haihu da aka yi mata gwajin wannan cutar wata ake yi kyauta a wajen awo, za a iya ba ta maganin da zai zama cewa ta haifi ƴaƴanta da yadda Ubangiji ba su samu ta sa musu wannan cutar ba. Saboda haka kaga ta kare kanta, ta kuma kare ƴaƴanta daga jidali da ɗawainiya na wannan cutar. Haka maza su ma za su iya kare kansu, za su iya kare iyalinsu, za su iya kare ƴaƴansu. Kaga wato wannan kariya ta mutum ya yi gwaji ba wai shi kadai zai kare ba, zai kare zuriyarsa, zai kare al'ummarsa. Sannan wato ita cutar HIV ko SIDA, illarta shi ne a sanda ta shiga ba ta da wata alama, mutum ba ta nunawa a fuska, ba ta nunawa ta jinya. Ita kwayar cutar in ta shiga tana da kissa ta za ta haɓaka ta cikin sai ta shekara da shekara 6, 1, shekara 2, shekara 5 ma sai ta yi bata nuna ba. Saboda haka don mutum yana jin safiya ta yi za a iya yiwuwa da cutar nan a jikinsa, amma bata tana shiga tana haɓaka bata kai yanayin da za ta bayyana ba. Bayan idan aka yi bayan waɗannan shekaru ko watanni in ta tashi bayyana, shi ne da take zama wannan sufa ta kanjawan. Saboda ta ci ƙarfi, ta kasara garkuwar jiki, to duk wata ciwo, ƙurarraji, zazzaɓi, tarin fuka, tari, jinya kala-kala, duk wata ita wannan virus ɗin ta shiga. Akwai ƙwayoyin jini da ake kira white blood cells wanda suke kare garkuwa ga da suke kamar su aikin su shine su bi duk inda wata ƙwayar cuta ta nemi ta shigo jikin mutum su haɗe wannan ƙwayar cutar su lalata ta. Ita wannan cuta sai ta ɓata wannan ƙwayoyin jinin sai ya zama jinin mutum ba shi da ƙarfin yaƙi da ciwo in ya shiga. Saboda haka shigar wannan cuta sai ta buɗe ƙofa. Sai ta buɗe ƙofa kowane irin laulayi ma ya zo ya shiga. Tarin fuka yana cikin manyan abubuwa da suke yawan kassara masu wannan cuta, da zazzaɓi da ƙurarraji da sauransu. Saboda haka duk mai lafiya ya je a gwada shi, to kuma duk wanda yake yawan jinya kun ga wannan kiran a je a gwada shi ya zama ninki biyu kenan, da ninkin cewa dama kowa ya kamata a gwada shi, da kuma duk wanda yake yawan jinya buƙata a gwada shi ta ƙare kenan.
To likita, kamar yadda kai bayani, bari mu koma daga farko don ka ƙara masa bayanin dalla-dalla. Ina son mu koma daga matakin kariya, yadda za ka yi masa bayani dalla-dalla, wani matakai ne ƙwarara da ya kamata mutane su bi wajen kariya daga wannan cutar, muhimman matakai.
A Turance ana raba su kashi uku matakai, ana kiran matakai ABC, wato na farko da na biyu da na uku. Matakin farko na kariya da Bature yake cewa abstinence shi ne ƙauracewa duk wasu hulɗoɗi da za su iya sa mutum a cikin haɗarin wannan cuta. Wato mutum ya ƙauracewa saduwa barkatai. Idan miji da mata za a yi aure, kafin a yi auren nan duka kowa ya je a gwada shi ya tabbatar da lafiyarsa. Kuma ni a gani na tunda maganar aure magana sai ta aminci da yarda da soyayya, magabi ne da ya kamata a ce da mijin da matar kowa ya bayyana wa kowa matsayin da yake ciki. Tunda zama ne da za a yi na ƙaunar juna da taimakawa juna, shi ne matakin farko na ƙauracewa. Na biyu shi ne na gwaji, wanda na yi magana a kan shi amma zan ƙara nana ta shi, saboda sama da kashi 70 cikin 100 na wanda suke ɗauke da wannan ƙwayar cutar ba su san ma suna ɗauke da ita ba. Hukumomin lafiya da gwamnatoci sun samar da wannan kayan gwaji kyauta, magunguna kyauta, magungunan nan kullum ƙara ƙarfi suke, wanda a yanzu cutar ma in kana da ita in za ka bi wannan ƙa'idojin da yawa in ka gan su ma sai ka ga kamar sun ma fi wanda ba ma shi da cutar kumari. Za ka ga mutane da lafiyarsu ƙalau suna harkokin rayuwarsu. To mataki na biyu shi ne
gwaji.
Mataki na uku shi ne kuma kariya, kamar na kariya na wanda su kuma ba su da tabbacin cewa sun yi gwaji, kuma ba su da haƙurin da za su iya ƙauracewa waɗannan abubuwa da suke kawo wannan cutar, shi ne amfani da kariya ta kamar irin su kwaroron roba da ake amfani da su. Su ba waɗannan abubuwa ne da yawa asibitoci ana samar da su kyauta, ko kuma a kemis ɗin mutum ya je ba tsada ne da su, ba kuma wahalar amfani ne da su ba. Idan aka yi amfani da waɗannan kariya yadda ya kamata, zai yi ya abubuwa ne da za su kare kariyar da za ta rage yawan yaɗuwar cutar, amma fa ba fa kashi 100% ba ne mutum zai amfani da wannan, kamar ɗan abu ne na je na ɗan lokaci kafin mutum ya je a gwada shi, kuma kafin ya nemi magani. Saboda haka waɗannan su ne kamar manyan abubuwa guda uku da ya kamata. Dama gwajin lafiya ai abu ne da ya kamata a ce kowa yana yi aƙalla a shekara, mutum a ce ya je an duba lafiyarsa. To don ka je likita da ka je duba lafiyarka ba, amma bayanin cutar kanjamau ba wanda ya kamata a yi, sai kai musu kini ka ce to yaya me matsayin wannan cuta da ka ji ana bayani a rediyo. Babba a duba shi, har yara ma a duba su, iyaye mata da maza duka, saboda cuta ce yanzu da ba ta da kama, babu kuma yanda zaka dubi mutum a fuska ka ce wani zai iya dauka saboda hanyoyin daukanta mun yi bayanin su suna da yawa sannan ya kamata a ƙara wayar da kan wanzaman mu da masu askin baba su ma a wayar musu da kai kuma duk mu dinnan da muke zuwa muke amfani da su da muke zuwa wajen su mu za mu taimaka wajen wayar musu da kai idan naje wajen mai aski na a gabana sai ya dauko wannan abin askin ya goge shi da sinadari da ake kira spirit idan kuma wanzami ne ya zama cewa kafin ana tsaftace yana tsaftace askocinsa kuma askar da sai an tafasa ta ni ba ma na bari ni kaina ko wani nawa ai masa kaciya da wannan abin na wanzami inde ba in har za a yin ku sai na tabbatar an tsaftace ta saboda kada yaro bai san hawa ba bai san tsafta ba ya dau cutar da tafi karfinsa.
Dokta, ni kuma tambaya na shine yaya mutum ke iya zama da wannan cuta bayan ya kamu kuma yayi rayuwarsa daidai?
Ta hanyar da ya kamata masu cutar su kuma shawaran da za a ba su yadda za su ci gaba da kiyaye kansu da kare kansu.
Shine na farko idan mutum ya aka sanar da shi cewa yana
to na'ura ta yi halinta ne
kamar layi ya dan yanke kadan
ina jin layi ya dan yanke ko to Amina kamar yanda kika ji likita yayi bayani to ina jin ga masu kira nan sun fara kiran
Hello,
salamu alaikum.
Amin alaikum, salamu wa rahmatullah.
Wa ke magana?
Bello Garba ne mai blouse kala-kala daga nan fara.
To Bello, wane shawara za ka iya ba dawa a kan cutar sida?
To gaskiya shawara da zan ba su a kan wannan cuta ta sida, to ni ina kira ga dukkan su jama'a. Na farko dai su nemi kariya daga wannan cuta. Haka kuma wanda Allah ya jaraba da wannan cuta to bai kamata ba a kyamace su.
To ina jin shi ma waya ta shi ta.
Ci gaba da ba su shawarwari. Kuma ina kira ga jama'a da ya kamata su ci gaba da zuwa awo domin mutum ya tabbatar da kansa. Haka kuma ina da tambaya ga likita. Da yake na ji an ce kawai wanda yana da wannan cuta da wanda bai da ita wai suna iya arme to wace hanya ta za a yi wanda zai da cuta a rinwar da adalcita kuma ya zama bai kusa wannan ba sai a tambata.
To Malam Bello abin nan mun dan samu tangardan na'ura likita ana kokarin sa auto gashi nan ma me ce kace tambayar ka likita barka da dawowa
ina
yawa ga wani kira nan mun samu akwai wata muhimmiyar tambaya da yake yi to ina son ka taya mu ansa shi Malam Bello me ce tambayar taka to ina jin layin shi ya tsinke tambayar da yake kamar na rike likita ya kamata ai mashi bayani sosai ina tambaya ne wai an ce da mai dauke da wannan cutar da mara dauke da wannan cutar za su iya yin aure
to magana za su iya shi ne za a iya aure musamman idan wanda yake dauke da ita ya san yana dauke da ita ya sha magani na tsawon lokaci kuma ya je an gwada an ga cutar ta shi ta yi kasa sannan kuma na farko ya san yana da ita na biyu ya sha magani na tsawon lokaci na uku an gwada an ga cutar karfinta ya yi kasa sannan na hudu a duk lokacin da za a yi saduwa ana amfani da kororon roba so waɗannan abubuwa guda hudu idan za a iya cika so ba za a iya ba hurumin likita bane da zai haramta wa mutum aure ko ya ce abu zai yi
to likita yin hakan kana ganin bai da illa
su tabbatar da cewa za su iya zaman tare, za kuma su iya daukan wannan matakai da suka dace.
Lokaci ta halinta.
To likita, lokaci yayi halin shi kan wannan batu mai kyau, amma kuma ba lokaci. Mun gode kwarai, Allah saka da alheri. Gashi nan Malama Julie na daga mana hannu. To duka annan muka kawo karshen wannan shirin namu, a madadin wanda ta taimaka mana Julie da injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin.
Amina Bahari Auna.
Ni Daula Salim nake ci.
Sasha Hausa ne muryar Amurka ke magana kan mita 25 30.